sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Baballe da kanin labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yarimar masarautar Jordan da kitsawa na yau gwamnati zagon ƙasa. A jiya Lahadi, ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 93,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A jiya Lahadi, an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewar ana zargin 'yan kungiyar IPOB mai rajin ballewa daga Najeriya da kashe wasu 'yan arewa guda 7 a wani rikici da ya balle a yankin Olu da ke jihar Imo.
Eto tsakanin Allah ka san ba komai gwamnati take mutane suke gani ba, amma tana iyakacin kokarin ta da gwamnati ba ta wani abu da ka saka can yafi haka. A yanzu dai kamar dai zamu yi ta kuma mutum 7 suka rasu.
Masana tarihi a Najeriya na ganin cewa idan aka karfafa tare da yin aiki da gudunmuwar da sarakuna ke bayarwa, akwai yiwuwar su yi tasiri wurin magance matsalolin da suka dabaibaye kasar.
Akwai fannin ilimi, akwai fannin tattalin arziki, to waɗannan abubuwa sai sarki ya zabi cikin ko ƴaƴan sarki ko ƴan uwan sarki domin su taimaka ma al'umma.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumar zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yarimar masarautar Jordan da kitsawa na yiwa gwamnati zagon ƙasa. Ayman Safadi ya shaida wa manema labarai cewa yarimar Hamza kanin sarki Abdullah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata maƙarƙashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar. Safadi, wanda yake rike da muƙamin mataimakin firayim minista, bai bayyana ainihin waɗanne ƙasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba. An samu rarrabuwar kawuna iyalan masarauta a ranar Asabar da daddare, a lokacin da Hamza ya sanar da ba zai iya fita daga gidansa ba, kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa an tsare manyan jami'ai a wani bincike da jami'an tsaro suke yi. Hamza ya tura wani faifan bidiyo da aka naɗa zuwa ga kafar yaɗa labarai ta BBC yana cewa an hana shi yin magana, kuma ya caccaki hukumomin ƙasar yana cewa ƙasar ta zama matattarar cin hanci da rashawa, nuna son kai da kuma rashin iya shugabanci. A jiya Lahadi, ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 93,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda shi ne adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin Asiya. Mumbai, wacce ita ce babbar cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta India kuma babban birnin jihar Maharashtra, yanzu haka tana ƙarƙashin tsauraran dokokin kulle. Jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar a ƙasar. Minista a gwamnatin jihar Nawab Malik ya faɗa wa manema labarai cewa dokar hana fita ta dare da aka saka za ta fara aiki yau Litinin ɗin nan daga ƙarfe 8 na dare zuwa 7 na safe agogon yankin. Manyan shaguna da gidajen sinima da gidajen abinci da na barasa za su fara rufewa yau Litinin da yamma, sannan za a rufe ko ina gaba ɗaya a ƙarshen mako. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar, inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Easter don ya taimaka wa yunkurinsu. Kwayan masu ɗauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mai nasara da kuma zane-zane na 'yan yatsu uku. Masu zanga-zangar sun ɗaga su a duk faɗin ƙasar jiya Lahadi a ranar hutun bikin Kiristoci na Easter. Masu zanga-zanga sun fara fitowa kan tituna bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu, inda aka kame hambararriyar shugaba Usan Suci da shugaba Win Myat da kuma wasu shugabannin gwamnati. A cikin watanni biyu da suka gabata an kashe ɗaruruwan mutane a mummunar rikicin zanga-zangar tashin hankali, a cewar kafofin yaɗa labarai.
To kafin Baballe ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai, yankin Olu da ke jihar Imo da ya shafa ma da tashe-tashen hankula a baya-bayan nan. An zargi 'yan kungiyar nan ta IPOB da gwamnatin Najeriya ta haramta da kashe wasu al'ummomin arewacin Najeriya a jihar ta Imo, zargin da kungiyar take musantawa. Daga Fatakwal ga rahoton wakilinmu Lamido Abubakar.
Bayanai ne da ke fitowa daga yankin Olu da ya hada kananan hukumomi tara da ke jihar Imo a yankin kudu maso gabashin Najeriya sun nuna cewa mutane da dama sun halaka, inda aka bindige mutane biyar har lahira a ƙauyen Umu Aka a yankin na Olu. Wannan harin dai da ake zargin 'yan kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra ta kaiwa wasu al'ummomin Hausawa da ke zazzaune a jihar ta Imo, inda aka nunar 'yan jihar Sokoto ne. Wannan kisan dauki daidai ya yi muni matuka, inda aka nunar rayuka sama da 10 sun salwanta. Na samu tattaunawa da wasu ganau kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Ahmad Musa, mazaunin Umu Aka. Muna zaune a gurin da mutanen mu suke sayar da nama. Sai muka ga bakin mutane sun zo da motoci guda uku. Tabbayan da suka fara yi ma dan uwan mu guda daya shi ne Bahaushe ne kake ji a nan wannan lokacin, nan ba garin ka bane. Kafin ya ba ka ansa suka sabin diga suka harbe shi, je suka buga ma ɗayan yaron da yake kusa da shi ba a ciki. Sannan shi kuma babban mai gidan namu wani ma yana ganin hakan da ya gudu kawai suka samu ni da harbe shi a ciki. Na je station, na je na bubbuga musu taimaka su ba mu mota ɗaya su taho mu je asibiti a kai su domin a taimaki rayuwarsu. Suka ce ina wannan aikin ba na yanzu bane, DPO baya nan.
Alhaji Hamza Abdullahi, mazaunin Imo State. Mu gaskiya ba mu zargin kowa in ba uwayen yaran masu halbe alben sun san su ai, tunda kowa suna da dagaci ai, kuma duk anguwa yaro in tambadaɗe na an sani.
Wannan yanki dai na Olu ya shafa ma da zazzafan tashi-tashin hankula, inda a baya-bayan nan aka yi arangama tsakanin rundunar sojan Najeriya da kuma IPOB, inda al'ummomi da dama ke zargin cewa akwai siyasa a cikin tashi-tashin hankulan. Alhaji Shehu Kwanti, wani dattijo ne da ya kwashe shekaru sama da 40 a jihar ta Imo.
Kai ne dai da wannan abin da ke warai yayin kunnuwa na yi banza da to a dauki mataki da tunda wanda suka mulkin Imo State gaba ɗaya su uku sun kai mulki duk gari guda suke da Rocha da Asikew Donwa su 'yan Oluna, kaga babu wanda suke da layi munan gare mu 'yan ba su ba.
Gwamnatin jihar ta Imo dai ta tabbatar da bindige mutane 7 a yankin Olu, kuma ta ce tana gudanar da wani taron gaugawa domin lalabo mafita. Honorable Suleiman Ibrahim, mai ba gwamnati shawara ne akan harkokin 'yan arewacin Najeriya.
Saboda aka abubuwan da ya faru kusan awa uku aka yi zama a kai. To tsakani da Allah ka san ba komai gwamnati take mutane suke gani ba. Amma tana iyakacin kokarinta da gwamnati ba ta wani abu. Da kai suka can ya fi haka. A yanzu dai kamar dai zama ya ce aka ba mutum 7 suka rusu.
Duk kokarin da na yi na jinta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ya ci tura. Amma kuma kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da aka zarga da kashe waɗannan bayan Allah na tuntubeta kuma ga abin da take cewa.
You know, in this country, people that are killing people anyhow deserve to call terrorists Fulani herdsmen.
Wannan yana cewa ne sunana Chinenso Inwachukwu. Yace a gaskiya banda abin cewa wannan ƙasa tamu ta Najeriya wanda ke kashe mutane su ne Fulani, kuma ya kamata mu kira su 'yan ta'adda, saboda 'yan kungiyar da ke rajin kafa Biafra ba 'yan ta'adda ba ne, kuma jami'an tsaro na 'yan sanda sun kashe membobinmu na IPOB da dama a yankin kudu maso gabashin kasar.
Concerning police, in the sense that police has been killing us.
Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baban lai dauke da sauran labaran duniya.
Yana da hukumar kula da balawi ta kasar Indonesia, wato BNPB, ta ce ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa daga ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin kashe mutane 41, kana ya raba dubbai da mahallansu a gabashin kasar Indonesia, yayin da mutane da dama suka bata. Kakakin hukumar BNPB Rajitia Jati ya ce laka daga tsaunuka da ke kewaye ta afkawa kusan gidaje 50 a ƙauyen Lamanele jim kaɗan bayan tsakiyar daren ranar Asabar da ta gabata. Ƙauyen yana tsibirin Flores a lardin East Nusa Tenggara. Raditya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa lakar ta mamaye gidaje da dama a ƙauyen Lamanele, sannan ambaliyar ruwan ta share gidajen mazauna yankin da dama. Raditya ya ce ana sa ran mummunan yanayin zai ci gaba a cikin wannan makon. ‘Yan sanda a Burtaniya sun faɗa jiya Lahadi cewa an kama mutum 107 a London a lokacin zanga-zangar adawa da shirin gwamnati na ƙara wa ‘yan sanda ƙarfi. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ƙauyuka da birane a faɗin ƙasa a ranar Asabar don nuna rashin amincewar dokar ‘yan sanda da laifuka da yanke hukunci da kuma ƙudurin kotuna wanda suka yi watsi da dokokin coronavirus. ‘Yan sandan sun ce yawancin zanga-zangar da aka yi wa lakabi da Kill the Bill an yi ta ne cikin lumana kuma yawancin waɗanda suka yi sun ba da tazara tsakaninsu. ‘Yan sandan sun ce wasu mutane ‘yan kaɗan sun yi niyyar tayar da hankali kuma waɗanda aka kama ana zarginsu da aikata laifuka ciki har da tayar da hankali da cin zarafin ‘yan sanda da kuma karya dokokin coronavirus. Rundunar ‘yan sandan ta ce jami’an ta 10 sun ji rauni amma kuma mafi yawan raunukan ba wasu manya ba ne. Falsar dokokin Kosova ta naɗa wata farfesa a fannin shari'a kuma ‘yar takarar jam’iyya mai mulki Tabet Bendoshe a matsayin shugabar ƙasa biyo bayan zaben watan Fabrairu da ya gabata. Bijosa Usmani ta karɓi iko a matsayin muƙaddashiyar shugabar ƙasar Kosova a watan Nuwambar bara a lokacin da wanda ta gada hashin tashi ya yi murabus gabanin shari'ar aikata laifukan yaƙi da ake masa. Wadin Usmani na farko ya ƙare ne lokacin da sabuwar gwamnatin Albin Kurt shugaban jam'iyyar Beto Bendoshe ya kama aiki bayan zaben 14 ga watan Fabrairu. A jiya Lahadi, Majalisar Dokokin mai kujeru 120 ta kada ƙuri'ar amincewa da naɗa Usmani a matsayin shugabar ƙasa da ƙuri'u 71.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana tarihi a Najeriya na ganin cewa idan an karfafa tare da yin aiki da gudunmuwar da sarakuna ke bayarwa, akwai yiwuwar su yi tasiri wajen magance matsaloli da suka dabaibaye kasar. Wannan na zuwa ne dai bisa la'akari da yadda ake samun ƙarin sarakuna waɗanda kuma mashawarta ne ga shugabanni wajen samar da ci gaba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ko da Turawan mulkin mallaka suka shigo yankin da ake kira Najeriya a halin yanzu, sun tarar da tsare-tsare na shugabanci wanda ke gudana. Wannan tsarin kuwa shine na amfani da sarakuna wanda ko bayan kafa mulkin mallaka a yankin Arewa sun yi aiki tarihi da waɗannan sarakunan. Bello Idris masanin tarihi ne ya ce wasu daga cikin sarautu ana yin su ne domin taimakawa a wasu fannoni na rayuwa.
Akwai fannin ilimi, akwai fannin tattalin arziki, akwai fannin gogewa game da harkokin duniya. To, waɗannan abubuwa sai sarki ya zaɓi cikin ko ‘ya’yan sarki ko ‘yan uwan sarki ko wasu magabata waɗanda za a iya ba waɗannan sarautu domin su taimaka ma al’umma.
Shugaban Majalisar Sarakunan Najeriya mai alfarma Sarkin Musulmi Muhammadu Sa’ad Abubakar, wanda akai-akai yana bayar da shawarwari ga mahukunta a Najeriya ko a makon nan, ya ƙara naɗa sarakuna 20, wasu daga ciki sababbi yayin da wasu tsofaffi ne aka sake naɗawa, duk domin ƙara haɗa kan jama'a da kuma ƙarfafa bayar da shawarwari ga shugabanni. To, sai dai wasu na ganin akwai sarautu masu muhimmanci da suka shafe shekaru babu su waɗanda ya dace a ce an naɗa su, kamar yadda wani jinin sarauta ya shaida min.
Tunana malami wazimi, kamar yanzu in ka diba irin sarauta alƙalai, so sarauta ce wanda Shehu Dan Fodo ya yi ta lokacin da aka mishi mabaya a Gudu tafkin Kwato, tusar da aka hatsa nan jirgin sama tare da Sarkin Musulmi Muhammadu Mace Allah ya gafarta mishi, har yanzu ba an naɗa ta ba. To, haka sarauta ce mai muhimmanci wadda ya kamata a ce an naɗa wannan abin tuntuni ba ma yanzu ba.
Ko bayan wannan akwai wasu sarautu kamar marafan Sokoto da kuma turakin Sokoto har ma da sarautar Sallama waɗanda ake da muhimmancin gaske kuma sun shafe shekaru ba a naɗa masu waɗannan sarautun ba. Sai dai mai alfarma Sarkin Musulmi ya maganta akan sarautun da ba a naɗa ba.
Insha Allah, wadan gaba kaɗan za mu ƙara kawo, za mu ƙara kara jawo wasu musamman ma daga wajen sa ta fito kara kada masu domin duka mu zama tsintsiya madaurin ki daya.
Masanin tarihi Bello Idris na ganin gudunmuwar sarakuna na iya yin tasirin da ba a tsammaci za ta yi ba.
To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna zahar kasar nan insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya, na sha'anin tsaro, na sha'anin ci gaba da tabarbarewar ainihin tarbiyya ga matasa, to za ka ga cewa insha Allah an yi maganin ta.
Shi kuwa shugaban cibiyar bincike da nazarin tarihin Sokoto Malam Bello Enjinedu yana ganin cewa dama sarakuna suna da aiki ko da tsarin mulki bai kula da aikin da za su yi ba.
Kusan tura suka zo sun rike sarakuna sun yi amfani da su abin da ake cewa indirectly. To da za mu damu wannan lokaci da wani tsarin mulki da aka dinga mamma da wannan, to wani abu ya faru an soke tsarin mulki kuma an soke su amma su ga musu suke wala suna da role
da yake matsaloli suna ci gaba da yin tarnaƙi ga ci gaban Najeriya. Abin jira a gani ko za a gwada amfani da sarakuna domin dama su kansu sun nade suna neman a kula da gudunmuwar da za su iya bayarwa ko da za a samu fita daga waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya, wanda a yau za mu ci gaba kan batun korafin wani bawan Allah a jihar Jigawa da yake ganin wata babbar kotun jiha bata dauki hanyar yi musu adalci ba a shari'ar da ake yi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gunel. A makon da ya gabata ne muka kawo korafin Abdullahi Muhammad da ke garin Hadin a karamar hukumar Kawgama ta jihar Jigawa, wanda ya ce tun shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyarsu har sai da suka biya kudin fansa naira miliyan 5. Daga bisani, jami'an tsaro sun gudanar da bincike tare da kama ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwar, mai suna Ahmed Isa. Bayan gurfanar da Ahmed Isa gaban wata babbar kotun jiha da ke Dutse karkashin kulawar mai shari'a alkali Abdullahi Yalwa Suleiman, mutumin da ake zargi ya nemi beli, wanda hakan ya sa alkali Abdullahi Yalwa ya shimfiɗa masa wasu sharuɗa da ya kamata ya cika kafin ya samu beli. To sai dai bayanan kotun da Abdullahi wanda aka garkuwa da mahaifiyarsa ya gani, ya lura cewa sharuɗan belin ba su cika ba, kuma an bayar da belin Ahmed Isa. Lamarin da ya sa waɗannan iyalai suka rasa ƙwarin gwiwar da suke da ita ga kotun da kuma zargin babu adalci a lamarin. Kan haka ne a makon da ya gabata muka yi alƙawarin ziyartar ofishin alƙalin alƙalai na jihar Jigawa domin jin matsayarsu kan wannan batu kuma mun ziyarta. Inda alƙalin alƙalai na Jigawa Justice Umar Maigari Sadiq ya nuna cewa shari'a saɓanin hankali ce, kuma ya ɗauki alƙawarin bibiya tare da tabbatar da adalci a shari'ar.
To bincikenmu ya nuna cewa alƙali ya ce a miliyan 5, a rekod ɗinsa miliyan 5, aka zo cike bail bond ma an sa miliyan 5, amma a rantsuwarsu ta kotu cewa suna da wannan kaddara kuma sai aka sa ai miliyan 2, a miliyan 2 suka tsaya masa
maimakon
miliyan 5. Saboda haka shine wannan ne inda aka dan samu wani abu wanda ko wannan harkar aiki kowa zai iya yin wannan mistake. Kuma tunda record ake amfani da shi na alkali wanda ya rubuta, ai shine mafi abin nan inganci. Wannan an kirawo wanda suka kula da wannan takardu suka aka cike a gabansu, sun ce gaskiya mistake ɗinsu ne, aka sa miliyan 2,
sun amsa cewa
kuskuren su ne, aka sa miliyan 2. wanda mun kuma a wurin mu wannan normal aiki harkar aiki wannan an yana aukuwa a ko ina saboda haka mu a ciki yanzu mun san idan gyara ne kudin sai dai a kira wannan a gyara a mai da shi miliyan 5 wanda koda ba a yi ba bana jin zai janyo wani abu da a cikin case din nan wanda zai zama laifi a gare su
wato kaman ba shi da wani ba zai yi wani tasiri
ba zai yi ba saboda idan dai dama miliyan 5 din nan fa ba za ta taso ba fa sai randa wannan wanda ake tuhuma bai zo kotu ba ko kuma ya gudu an neme shi an rasa to shine za a ce saboda idan ma dan bai zo ba sau daya ana ƙara ba su lokaci a ce to an sa rana kaza
dan yi uzuri
ayi uzuri a ce ku kawo shi rana kaza idan suka zo aka ba su dama suka zo ne sau daya ko sau biyu to anan kotu kuma za ta yanke abin nan ko su biya wannan abin da suka dauka ko kuma wani mataki na shari'a akan su
to akwai kuma a cikin orbe yake cewa kamar a cikin takaddun baya ga maganar miliyan 5 din nan kamar babu wato commissioner for oath din wata kuma rantsuwar commissioner kamar akwai inda commissioner for oath yake rattaba hannu shi ma kamar ba a sanya hannun ba to shi ma kenan idan haka ne ba zai wani tasiri ba ga malakin su
wato yadda suka yi mun bayani wannan information din na bayanai da aka yi akan form din ya cika nan gaba saboda haka shi commissioner bude shafin gaba yayi so yadda aka tabbatar mun an yi commissioner ya sa hannu aka
na'am da shafin farko ya cika bai zara taba hannu ba
sai da aka buɗe shafi
na gaba
kuma ya yi wannan an riga an sa hannu
wani muhimmin al'amari akan batun nan rinke da dai shine wato musabbabi ko dalilin ma da ya kawo zancen ma maganar dalilin zamu kalla wasu suna ganin kamar wato jinya irin ta wala Allah basu kamar ba ta da wato girman da za a ce ma an zo wannan batu musamman la'akari da akan abin da ake tuhumar shi wannan bawan Allah a kansa zancen kidnapping ban sani ba ko ranka ne za ka yi mana ƙarin haske don mutane su fahimci cewa jinya ko wace irin cewa taƙila alƙali na da dama bisa dokoki da ƙa'idodin tafiyar da aikin kotuna
ban ce jinya ko wace ba amma akwai jinya kowa duk wanda ya san ciwon basir ya san ciwo ne wanda zai hana mutum zai iya daukar rayuwar mutum ma saboda haka ya kai kuma da koyaushe idan aka ce alƙali yana da damar yayi to shine shi kadai ne zai kalli mutum ya ga ya ko ya dace yayi masa ko bai dace ba yanzu idan a titi ne wani idan ka ga ya masa ba zai yadda ba amma ni ina shari'a amma ni yanzu da ka fada na zan yadda alƙali shi ne ya yi amfani da hukuncinsa ya duba ya ga wannan ya kai kuma ya yi
kai dai a ƙarshe za mu iya cewa misali duk wannan kura da aka dago binciken ku ya nuna tun da zancen waɗancan rekod shi ma ka ce bai da tasiri sannan kuma zancen basir wato hurumi ne na alƙali ya yanke abin misali a ɓangaren ku babu wani abu da kuka gano na kuskure daga ɓangaren shi alƙali tun da wancan zancen alƙalima ma'aikatan kotu ne suka yi kuskurensa
gaskiya alƙali ba ka iya zaunawa ka ce alƙali ya yi laifi sai babbar kotu ta gaban inda yake ita ce kamar yanzu court of appeal ce za ta duba shari'ar da ya yi ta ce akwai kuskure a nan amma a zaman nan wanda ake yi na hulɗa kamar irin wannan ba za ta yiwu ba wani body ko wani mutum ya ce a alƙali ya yi kuskure
har ita misali JSC da ita Chief George yake shugabanta misali
har ita idan ta yi, idan ta gano, shi ne za ta yi, za ta aika NJC. NJC ta bincika, ta yi hukunci akan alkali. A nan ta jiha, Judicial Service Commission tamu ta jiha ba ta da hurumin ta yi hukunta alkali, sai dai NJC ta Abuja. Ita ce za ta yi wannan.
Ranka daidai a kan wannan batu, menene matsayar ofishin babban jojin jigawa?
Matsayarmu a nan shi ne za mu ci gaba da biyar wannan abin nan da korafi da masu korafi suka yi, har sai mun je ƙarshe mun diddigo duk wanda ya yi laifi a ciki, an gano waye, kuma a yi masa hukuncin da ya dace a kansa.
To kenan za mu bi babban ofin babban joji ba, shi kenan watakila tantance abubuwa za a sanar da mu?
Insha Allah mun yi alkawari. Sanda muka gama wannan a matsayinmu nan a nan, mun kuma za mu sanar ce ku ga abinda ga inda hukunci ya tsaya, ko hukunci sai ya tafi Abuja. Insha Allah.
Alƙalin jihar Jigawa kenan, Justice Umar Maigari Sadiq, kan korafin shari'a ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwa da mahaifiyar Abdullahi Haɗin. Masu sauraro, kamar yadda wannan fili ya saba, za mu koma gefe mu kuma saka ido kan wannan shari'a. Haka kuma idan Allah ya sa dare da lafiya, za mu sake dawowa domin sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwani da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi da Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
To madalla, a gaida Malam Sarfilu, yanzu ko ga wannan sakon.
Shekara ɗaya kenan da ɓarkewar annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya, ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar Jordan da kitsawa na yi wa gwamnati zagon ƙasa. Ayman Safadi ya shaida wa manema labarai cewa yarima Hamza kanin sarki Abdullah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata maƙarƙashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar. Safadi, wanda yake rike da mukamin mataimakin firayim minista, ya bayyana ainihin waɗanne ƙasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba. A jiya Lahadi, ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 93,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda shi ne adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin Asiya. Mumbai, wacce ita ce babbar cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta India kuma babban birnin jihar Maharashtra, yanzu haka tana ƙarƙashin tsauraran dokokin kulle. Jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar a ƙasar. A jiya Lahadi, an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar, inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Easter don ya taimaka wa yunkurinsu. Kwayan masu ɗauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mai nasara da kuma zane-zane na 'yan yatsu uku. Masu zanga-zangar sun ɗaga su a duk faɗin ƙasar jiya Lahadi a ranar hutun bikin Kiristoci na Easter.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu makiri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.